Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba, da fata an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha da Sule da sauran abokanan aiki, muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 14 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke dauke da su, ga Aisha da kanan labarai.
Kasar Saudi Arabia ta kasa cimma burinta na samun shiga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A ranar da shugaba Donald Trump ya faɗi cewa yana da kariya daga coronavirus bayan da ya kamu da COVID-19. Masu bincike suka nuna cewa mutum na iya kamuwa da cutar sau biyu. Matsananciyar zafi da iska mai ƙarfi da ke tunkarar jihar California a nan Amurka na kasancewa barazana ga abin da ya riga ya zama fitar daji mai tsanani a tarihi.
Kanan labaran duniyan ke na aka saurara. A cikin shirinmu za ku ji cewa yayin da wasu 'yan Najeriya ke kira ga hukumomi da a rusa sashen 'yan sanda mai kula da fashi da makami ta SARS, su ko al'umman jihar Borno cewa suke.
A wani gefe-gefe na kasar nan suna kurakure, suna cin mutuncin mutane, amma namu SARS na northeast na Borno nan alhamdulillahi ba haka bane. So in aka rusar da wayannan, so me yake nan matsayinmu?
Haka zalika a cikin shirin za ku kuma cewa gwamnatin jihar Bauchi ta maida mai martaba sarkin Misau akan karagar mulki bayan dakatar da shi tsawon watanni uku sakamakon wani rikicin makiyaya da manoma. Ga dai abin da sarkin ke faɗi bayan an sake maida shi akan kujera.
Muna godiya ma Allah madaukakin sarki, muna kuma fatar alheri ga wannan gwamnati da take da adalci, ta duba wannan yanayi ga baki daya da kuma mayar da mu kan mulkinmu yadda aka kawo wannan wasiƙa. Kuma duk abin da za mu yi na taimakon mu tabbatar wannan gwamnati ta yi nasara, za mu yi shi.
Za ku kuma ji yanda wasu ɗalibai da suka koma makaranta a birnin tarayya Abuja suka bayyana farin cikinsu. Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kasar Saudi Arabia ta kasa cimma burinta na samun shiga hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma wasu ƙasashe da ke da tarihin take haƙƙi kamar China da Russia sun samu shiga hukumar mai kujeru 47. Hilal Newell, babban daraktan UN Watch, wata ƙungiyar sa-ido a kan haƙƙin ɗan adam, ya faɗi gabanin kaɗa ƙuri'ar cewa yau baƙar rana ce ga kare haƙƙin ɗan adam. Babban taron majalisar ya yi zaɓe cikin sirri, inda aka zaɓi Bolivia da Britania da China da Cuba da Faransa da Gabon da Ivory Coast da Malawi da Mexico da Nepal da Pakistan da Russia da Senegal da Ukraine da Uzbekistan za su kasance akan kujerar na wa'adin shekaru uku, farawa daga watan Janairun shekara ta 2021. Sakamakon zaɓen dama ya nuna kansa. Yayin da 'yan takarar suka kasance kasashen nahiyarsu ne suka zaɓe su daidai da yawan kujerun. Kujerar da aka fi takara a kanta ita ce ta Asia Pacific, inda China da Pakistan da Nepal da Uzbekistan suka kada Saudi Arabia. Ana buƙatar kasashe da aka zaɓa a ƙungiyar da ke Geneva da su kasance masu ɗabbaka gaskiya wajen ciyarwa da kare haƙƙin ɗan adam a gida da waje. Majalisar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ɗin ta sha suka a shekarun baya-bayan nan saboda take haƙƙoƙi a cikin ƙungiyar tata ta karɓa-karɓa. A ranar da shugaba Donald Trump ya faɗi cewa yana da kariya daga coronavirus bayan da ya kamu da COVID-19, masu bincike suka nuna cewa mutum na iya kamuwa da cutar sau biyu. "Na yi fama da cutar, yanzu sun ce ina da kariya," in ji Trump a wurin gangamin kamfen ɗinsa a Florida a ranar Litinin. "Ina jin kuzari sosai." Amma a cikin sabon bincike, masana kimiyya sun zayyana tarihin wani ɗan Nevada da ya kamu da coronavirus ya warke, ya kuma sake kamuwa da ƙwayar cutar makonni kaɗan bayan nan. Sakamakon ya haddasa tambayoyi game da tsawon garkuwar jiki da zai iya kasancewa bayan mutum ya kamu. Amma kuma ya zaburar da cewa akwai yiwuwar rigakafi ba zai kasance kariya ta dindindin ba. "Ba daidai bane shugaban ya yi ikirarin yana da garkuwar jiki," in ji Andrew Pavia, shugaban kula da cututtuka masu yaduwa na kananan yara da ke jami'ar Utah, ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da sabon binciken. Wannan ba abu bane da zamu bada hujja a kimiyance. Matsananciyar zafi da iska mai ƙarfi da ke tunkarar jihar California na kasancewa barazana ga abin da ya riga ya zamo wutar daji mai tsanani a tarihi. A cewar jami'ai a jiya Talata, iska mai ƙarfi daga arewacin California tare da tsananin zafi da ke kudancin jihar na dada ta'azzara yanayi tare da iza wutar da ta fara da farkon bazara tare da ƙara rura wasu, inji manyan jami'an jihar da na tarayya yayin da suke kira ga mazauna su shirya. Hukumar kula da yanayi ta ba da sanarwa akan matakai da za a ɗauka a kudancin jihar yayin da ma'aunin yanayi ke haura Fahrenheit 90 wanda ya daidai da Celsius 32. Hukumar ta umarci mazauna yankin da su kiyaye amfani da wuta kowace iri. Ma'aikatar da ke kula da gandun daji da kare afkuwar gobara Cal Fire a takaice ta ce iskar mai zafi da bushewar yanayi ka iya iza wutar a arewacin California farawa daga yau Laraba. Duk da cewa an ci karfin wutar a wurare da yawa, amma wannan hali ka iya sake kawo koma baya wajen cin karfinta, inji Director Cal Fire Daniel Berland da ya bayyana a shafinsa na Twitter a jiya Talata. Wannan yana nufin idan sabuwar wuta ta kama, to za ta mamaye wurare da wuri. Kamfanin Pacific Gas da wutar lantarki PG&E da ke ba da hasken wutar lantarki ga mafiya yawan California ya faɗi ranar Litinin cewa ana duba yiwuwar katse wutar lantarki wanda zai shafi mazauna 50,000 domin hana yaduwar wutar. A wannan shekarar wutar daji ta kona sama da eka miliyan 4 a California, wanda ya ninka na shekara ta 2018 kuma ya kasance mafi muni a tarihi.
Madalla kafin Aishatu ta kawo muku sauran labaran duniya, bari mu fara bude taskar rahotannin namu daga jihar Borno, inda al'umman jihar suka yi tattaki a Maiduguri babban birnin jihar domin bayyana rashin goyon bayan su ga mataki da gwamnatin tarayya ke dauka na rusa sashen yan sanda mai yaki da fashi da makami, wato SAS a takaice, sabanin sauran sassan kasar da suke nema a rusa SAS din. Gaje Haruna Dauda da ci gaban rahoto.
Ranar Lahadi ta gabata ne da ya basu fito janar din yan sandan Najeriya ya bayyana rushe wannan runduna sakamakon koke-koke da yace suna samu na cin zarafin jama'a da ake zargan wannan runduna da yi akan jama'a, sai dai ga manyan wasu kungiyoyi masu zaman kansu su zanga-zanga suke a bambunin Maiduguri na nuna kin amincewarsu da matakin da gwamnatin ta dauka. Haka zalika ita ma majalisar dokokin jihar Borno ta yi wani zama na musamman inda mambobin da suka hada da Manguno da Mafa da Biyu da Jere da Maiduguri Dangala da Hawul da Chibok da Mobar da kuma Kwandiga da ma dan majalisar ne gabatar da wannan kuduri a azurin majalisar, na cewa ba su amince da wannan mataki da gwamnatin tarayyar ta doka ba. Honorable Abdullahi Askira da shi ne mataimakin kakakin majalisar dokokin da kuma ya jagoranci wannan zama.
Eh to, na farko shine mun ga wa shugaban kasa da kuma Inspector General Police akan cewa mus namu SAS namu din a bar mana su na daya kenan, kuma in ma za su canja masa suna su canja masa suna, mu in akowan su a karo mana, amma ba dai wai a ke wanda su riga sun terrain namu a nan din, kuma suna da kwazo, ba su da tsoro, ba su da fargaba, kuma suna iyakacin gurgurar karfi abu ne ya kamata su yi, suna yin nasu.
Ambassador Ame Shehu dai shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno ya kuma jagoranci wannan gangami zuwa fadar gwamnatin jihar Borno da suka mika wasika ga mataimakin gwamnan jihar.
Mu a jihar Borno in ka zo na ka duba SAS din nan su ne ainihin bakwadusin zaman lafiya na jihar Borno, su ne suke tare da talakawa, su ne suke taimaka mana. Yanzu haka in za ka Bulaguro checkpoint su ne attached manyan mu kaman gwamnati da sauransu da mu wanda muke aikin bada gudunmuwa ma masu gudun hijira. In zamu yi Bulaguro ko kuma zamu tafi wani waje, su suke providing mana safety and security mu. So in aka rusar da wayannan, so me yake nan matsayin mu? A wani kasa, a wani gefe-gefe na kasar nan suna kurakure, suna cin mutuncin mutane, amma namu SAS na North East na Borno nan alhamdulillah ba haka bane.
Alhaji Umar Usman Kadafurje shine mataimakin gwamnatin jihar Borno da kuma karbi wannan wasika a madadin gwamnatin jihar Borno. Yama abin da ke shedawa mutanen,
to mun ji koke-koke da shi ambassador Ahmed ya ayyatar da su anan a madadin kowa nan, don yanzu a maganar da ake anan ba ana maganar gwamnati bane, ana maganar ra'ayin mutanen Borno ne. To mun ji kuma insha Allah a yau din nan zamu mika wayannan sakon wa shi shugaban kasa General Muhammadu Buhari.
Kungiyoyi daban-daban ne da suka da na yan kasuwa daban-daban da ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka shiga wannan gangami. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aishatu dauke da sauran labaran duniya.
Hukumar gwamnati da ke kula da harkar zabe a jihar Virginia a nan Amurka ta fadi jiya Talata cewa na'urar kidaya masu kada kura'a ta lalace sakamakon lalata wata waya bisa kuskure a ranar karshe ta yin rajistar kafin zaben na 3 ga watan Nuwamba. Lamarin ya katse mahadar na'urar da ofishin shugaban kidayar na zabe da ma wasu hukumomi da dama, inji hukumar zaben ta Virginia. Hukumar ta ce jami'anta na aiki domin shawo kan matsalar da hukumar sarrafa na'urorin sadarwa ta Virginia ta ce ya katse ne a gundumar Chesterfield, amma ba su faɗi yaushe za a gama gyaran ba. Mataimakin gwamnan jihar Virginia Justin ya ce Fairfax ta buƙaci da a ƙara tsawon kwanakin yin rajistar saboda katsewar hanyar sadarwar. Yan kare kasar China suna sukar wata kungiyar mawaka da ke kiran kansu Boys Band BTS bisa wasu kalamai da shugabansu yayi na godewa mayakan Korea ta Kudu. An tada jijiyar wuya ne a dandalin sada zumunta bayan mambobin kungiyar sun karbi lambar yabo bisa gudumawarsu wajen kyautata dangantaka tsakanin kasar Amurka da kasar Korea ta Kudu. Masu amfani da kafar sadarwa ta internet da kafar yada labarai ta kasar sun zargi kungiyar mawakan da gurɓata tarihi da kin la'akari da rawar da China ta taka a yakin, inda farfagandar jam'iyyar kwaminisanci ta China ta zargi Amurka. Sojojin China sun yi yaki tare da Koriya ta Arewa a yunkurin da bai yi nasara ba na mamaye Koriya ta Kudu a shekara ta 1950 zuwa da 53.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Bauchi ta maida mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman akan karagar mulkinsa bayan dakatar da shi don tsawon watanni 3 a sanadiyar rikicin da ya faru tsakanin Fulani makiyaya da Fulani manoma. Lamarin da ya janyo asarar rayuka sama da 10 da kuma raunata wasu mutane masu yawa da kuma asarar dukiyoyi mai yawa. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani daga Bauchi.
Maida basarakin kan karagarsa ta mulki ya biyo bayan ayyukan da kwamitin da gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya kafa ne domin bin ba'asin abubuwan da suka faru a masarautar Misau, wanda daga bisani aka wanke sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman daga dukkan tuhuma da ake masa kan rikicin. Sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Sabiu Baba shi ne kai takardar shaidar maida sarkin kan karagarsa.
Mun zo ne bisa umarnin gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad don mu kawo takarda ga sarkin Misau cewa daga yau an maida shi matsayin shi.
A jawabinsa, sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman ya bayyana farin cikinsa dangane da maida shi kan kujerarsa ta mulki.
Wannan rana abin farin ciki ne gare mu. Muna godiya ma Allah madaukakin sarki, muna kuma fatar alheri ga wannan gwamnati da take da adalci ta duba wannan yanayi ga baki daya da kuma mayar da mu kan mulkin mu yadda an kawo wannan wasiƙa. Kuma duk abin da za mu yi na taimakon mu tabbatar wannan gwamnati ta yi nasara, za mu yi shi ba don komai ba, domin adalcin gwamnatin da kuma cewar wannan fa kasar mu ne, babu inda za mu je banda wannan kasar tamu.
Daga bisani, babban mai tallafawa gwamnan jihar Bauchi a harkar labaru Comrade Muktar Gidado ya yi ƙarin haske kan wasu hukunce-hukunce da kuma matsayar gwamnati a kansu.
Da farko dai dajin nan na Malunjewa da kuma dukkan dajijjika da suka jibanci wannan, dukkan wanda aka ba su fili ba a bisa ka'ida ba domin su yi noma ko su yi wani abu na raɗin kansu, da gwamnati ta ce bata amince ba, ta soke wannan takarda na ba su fili da aka yi. Hakimin Ciroma wato Alhaji Ahmadu shi ma kuma aka dakatar da shi. Haka zalika kuma wakilin Zadawa Alhaji Yusuf Atiku an saukar da shi da mukamin sa na wakilin Zadawa. Haka zalika kuma jami'an karamar hukumar Misau kamar babban director na mulki da kuma sha'anin gwamnati wato Alhaji Malam Sule Abba da kuma director ɗin sashin harkar noma da ma'adanai Alhaji Babu Waziri da kuma director ayyuka Alhaji Aminu Abdullahi Desina duka an musu ritaya daga aikin. Gwamnatin jiha ta lura cewa mutane da dama su rasa dukiyoyinsu kuma mutan wasu daga ciki wanda suka rasu da kuma wanda suka ji ciwo. Gwamnatin jihar Bauchi ta ce za ta ba su taimako na kuɗi su waɗannan mutane goma da suka rasu za a ba wa iyalansu wanda kuma suka ji ciwo za a taimaka musu da kuɗaɗe wajen musu jinya da kuma wanda suka rasa dukiyoyinsu nan ma gwamnati ta ce za ta taimaka musu.
Abdulwahab Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. Har yanzu ana ci gaba da bude makarantu a sassa da dama a Najeriya inda dalibai suke bayyana jin daɗin su yayin da malamai kuma suke ganin akwai buƙatar yi wa yaran bitar karatunsu na baya. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta ziyarci wata makaranta ga kuma rahoton da ta shirya ta aiko mana.
Bangaren karamar sakandare suna azuzuwa sakamakon yadda hukumomin birnin tarayya Abuja suke biyan albashinsu yadda ya kamata. Hashim Said malami a makarantar karamar sakandare a Asokoro ya yi bayani akan komawarsu aiki.
Dangane da komawarsu makaranta, alhamdulillah kusan ɗaliban gabaki ɗaya sun dawo makaranta lokaci ɗaya. Saboda ajiya kamar a gardun rijistan su kusan in ce ɗaliban gabaki ɗaya sun dawo. Dangane kuma da ko suna da ko ba sa da gaskiya an samu koma. Baya sosai dangane da karatu shi yasa yanzu haka ma maimakon mu shiga cikin karatun gadangadan sai muka ga ya dace mu fara da bitar aikin baya kafin mu yi tunanin shiga cikin wannan aiki na wannan zango da kada mun kokari dai mun samar wa kowane yaro kujera shi kadai yake zama kuma mun samar musu da duka ababe na wanke hannu.
Ɗaliban ajin farko na karamar sakandare Amina Muhammad Awwal ta bayyana jin daɗi mara misaltuwa akan komawa makaranta. Kazalika ɗaliba mai suna Fatima Usman ta bayyana yadda ta ji da dawowa makarantar da aka yi. Idan ba aminta ba a watan Satumba ne shugaban kungiyar NUT reshen birnin tarayya Steven Labaye ya baiwa malamai umarnin cewa duk lokacin da gwamnati ta bada umarnin a koma makaranta kada su koma bakin aiki sakamakon kin aiwatar da mafi karancin albashi na naira 30,000 da kuma wasu haƙoƙinsu da suka dade a jingine. Halima Abdulra'uf muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro ma jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wani hadimin gwamna ya rasa aikinsa sakamakon sukan lamirin gwamnatin tarayya. Jama'a assalamu alaikum. A ƙarshen makon nan da ya shige ne gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya dakatar da mai bashi shawara na musamman akan kafofin watsa labarai na zamani Salihu Tanko ya katsayi saboda zargin kushe manufofin gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Rahotanni sun bayyana cewa ya katsayi ya yi rubutu ne a shafinsa na Twitter inda ya bayyana ra'ayinsa akan gwamnatin shugaba Buhari da ya bayyana a matsayin marar tausayin talaka saboda halin koyin kula da take nunawa game da makomar rayuwarsu. To amma kuma lamarin ya bakanta wa gwamna Ganduje dan jam'iyyar APC mai mulki da a kullum yake nuna biyayyarsa ga shugaba Buhari wanda hakan ya sa bai yi wata ba sai ya dakatar da mashawarcin nashi Salihu Tanko ya katsayi. A ra'ayin wani dan jarida a Kano Bashir Muhammad Bashir duk da cewa ya kasa yana da yancin bayyana ra'ayinsa a matsayinsa na dan kasa. To amma kuma mukamin da yake rike da shi yayi masa tarnaki akan yin haka.
Wato abin da yake faruwa a tsarin dokokin aikin sa wanda yake shi uban gidansa baya ga daman da zai fito su ci gwamnati domin a cikin tafiyar yake inda aujen tafiyar yake yana da yancin da zai faɗa saboda ai duk waɗanda ka sani na jikin fadar shugaban kasa da ma mai ba shugaban kasa shawara a harkokin yaɗa labarai wanda yake zaka gan yawa idan aka fito da tsare-tsare wanda ake sukar gwamnati kokari suke su fito su independence kare gwamnati kuma duk abin da zaka faɗa jayan gwamnatin ma sai ka nemi ka ji bahasi da wanda salu wutan kuwa ka sai da baya cikin gwamnati sai iya faɗa albarkacin bakinsa amma wasu lokutan akan bar halak saboda wasu dalilai.
Yawa kai magana halak kai magana ka'idojin aiki akwai ka'idojin aiki watakila tsarin tafiyar da gwamnati walalla su sha bamban da ka'idar aikin abin da ake cewa PR practice misali harkar wato yada hulɗa da jama'a da yada labarai misali akwai cin karo ne za a iya cewa kenan tsakanin dokokin aikin public relations misali da kuma ka'idodi da watakila gwamnatin da kake wa aiki.
To ko shi akan harkokin gudanar da aiki da an ce kai image maker kana aiki da kamfani kana da aiki da banki a matsayin PR manager su idan aka zo da wasu abubuwa da ake gani za a dakile mutuncin tafiyar ma'aikatar da kake aikinka ne ka kullo da dukkan wasu hanyoyi da za ka yi abin da ake kira fence man din sai ka yi gyara domin kai image maker ne shi yasa aka kira ka mai gyara saboda haka ko da akwai abubuwa na batunci kai kokari za ka yi iya kokarin ka kai manajan din wannan abu.
PR kenan ya haramta maka misali a wannan yanayi ya haramta shi sabu misali ya tsokaci akan abin da ya shafi harkokin gwamnatin
tarayya. Kwarai da gaske saboda yana aiki da su ne ai interest ne na gwamnati.
Watakila za a iya cewa shi abin da gwamna ya yi daidai?
A to shi gwamna dama shi ne ya naɗa shi kuma abin da ya yi shi a matsayinsa questions ɗin sa ya nuna masa cewa wanda yake aiki a ƙarƙashinsa. Bai kamata a ce ya soki gwamnati mai mulki wadda a ƙarƙashinta suke mulki ba kuma gwamnatin APC yau inda an waye gari gwamnatin Kano gwamnati ce wadda take ta adawa a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Salu Tankwar ya kasa yake aiki. Watakila kar kai mamaki ma idan ya ga wallan gwamnatin tarayya ta fuskar PR ɗin a iya ganin cewa ba laifi ba amma dalilin da ya sa shi watakila mai girma gwamna yake ganin ba a yi daidai ba na farko da an yi kiran labarin da cewa kamar shi ne ya faɗa na biyu kuma yana ganin cewa watakila a can sama za a fahimci cewa yana gwamna kuma gwamna a ƙarƙashin inuwa jam'iyyar APC da kuma ɗaya daga cikin makarabansa da su ake sukar gwamnatin tarayya a halin da ake ciki yanzu.
Dr. Mansur Isa Buhari malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa ya yi tsokaci akan lamarin.
Da farko dai abinda gwamna Ganduje ya yi a tsari na demokaradiyya na duniya ba abu ne daidai ba saboda mutum ya bayyana ra'ayin shi a kore shi aiki. Amma kuma in ka diba ga yadda tsarin siyasar Najeriya ke tafiya dole ba wanda za a yi sai gwamna Ganduje ya aikata haka. Na farko dai wannan ba shi ne na farko ba da shi gwamna Ganduje ya salama akan bayyana ra'ayin shi ga siyasa. In ka tuno akwai wani hadimin shi da ya kura saboda ya yi wasu kalamai marar daɗi akan rasuwar Abba Kyari. Wannan kuma ya kasance mai magana da miyon shi ne ga wadda siyasar muke tafiya maganar da ya yi dole za a ɗauke ta azata kaman ya karanci halin da gwamna Ganduje yake ciki ne kaman kila kaman yana da wata sosuwa da shi shugaba Buhari kila shi yasa shi ma kanshi ya faɗi wannan magana. Saboda haka abinda gwamna Ganduje ya za a iya cewa ga tsarin yadda siyasar Najeriya ke tafiya hakan kawai zai iya wanke kanshi daga kowane irin zargi cewa a yana sa masu hadimman shi suna faɗin kalamai marar daɗi akan shugaba Muhammadu Buhari saboda in ya kyale shi bai mishi wani hukunci ba da kowa ya gani to za a iya ɗauka haka tunda haka siyasar mu ta gada. Amma dai in aka bi tsari na demokaradiyya shi yana da nashi ra'ayi a matsayin duk da ma cikin takardar korar tashi bayanan korar nashi sun faɗi cewa duk da ya faɗi cewa ra'ayin shi ne amma dai gwamna Ganduje ya dauka mishi wannan mataki, to ya dauki matakin ne saboda kare martabar siyasar shi da kuma kare alakar shi da fada shugaban kasa, saboda in bai dauki wani mataki ba wannan kalaman na shi wannan bawan Allah zai iya zama musu matsala siyasance tsakanin shi da fada shugaban kasa. Ina gani shine dalilin da yasa aikata haka.
Shi kuwa mai nazari akan lamurin siyasa a Kano, Malam Kabiru Sa'idu Sufi, yayi hasashe tare da bayyana cewa matakin na gwamna Ganduje kan iya kasancewa izina ko manuniya ga na baya.
To ana ganin cewa akwai abubuwa guda biyu da za a iya cewa ta fuskar siyasa za a iya cewa wada kila alfanu ne da kuma ko kuma shirin neman alfanu daga matakin da aka dauka. Na daya shine ana son lalle a tabbatar da cewa an dakatar da ko kuma an dakile afkuwar irin makamancin haka a nan gaba, duba da cewa an yi daya an yi biyu babu jami'in da zai so ya kasance an yi na uku a kansa. Sannan kuma ba yawancin jami'an da suke rike da irin waɗannan makamai za su fahimci cewa lokacin da suka yi wani kalami ko kuma wani rubutu to za a iya danganta shi da wato waɗanda suka ba su mukamin, to wannan ne zai sa a samu taka tsantsan ko kuma ma a samu raguwar ko kuma gabaɗaya ma a dakatar da irin su kansu waɗannan rubuce-rubuce da kuma kalamai din. Sannan na biyu kuma a siyasance ana ganin cewa matakin wato ranta kai ne da gasu kalaman wato abinda ita gwamnati da kuma gwamna suka yi za a iya cewa sun yi kokarin nuna cewa ba sa tare da shi wancan kalamai ko kuma rubuce-rubuce da aka yi waɗanda suke fadar shugaban kasa din da akwai yiwuwar ba za ta ci daɗin su ba. Baya ana ganin cewa kamar idan aka bar waɗannan abubuwan suka ci gaba da tafiya a haka din ko kuma aka bari aka tafi akan hasashen cewa akwai wancan karkata din ko kuma body language din, to za a iya samun wato rashin jituwa ko kuma alakar da take tsakanin wato gwamnatin jiha din da kuma fadar shugaban kasa ko kuma da jam'iyya tana iya samun tangarda. To domin gudun haka din ne yasa aka dauki wannan matakin, kuma ana ganin cewa matakin zai iya wato kore wancan zargi, sannan kuma zai hana wato dukkanin wasu waɗanda suke rike da irin waɗannan makamai daga yin irin waɗannan kalamai ko kuma rubuce-rubuce.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama, ma assalam.
To madalla a gaida na Sanyin na, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Kasar Saudi Arabia ta kasa cimma burinta na samun shiga hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma wasu ƙasashe da ke da tarihin take haƙƙi kamar China da Russia sun samu shiga hukumar mai kujeru 47. A ranar da shugaba Donald Trump ya faɗi cewa yana da kariya daga coronavirus bayan da ya kamu da COVID-19, masu bincike suka nuna cewa mutum na iya kamuwa da cutar sau biyu. "Na yi fama da cutar, yanzu sun ce ina da kariya," in ji Trump a wurin gangamin kamfen ɗinsa a Florida a ranar Litinin. "Ina jin kuzari sosai." Matsananciyar zafi da iska mai ƙarfi da ke tunkarar jihar California na kasancewa barazana ga abin da ya riga ya zamo wutar daji mai tsanani a tarihi. A cewar jami'ai a jiya Talata, iska mai ƙarfi daga arewacin California tare da tsananin zafi da ke kudancin jihar na daɗa ta'azzara yanayi tare da iza wutar da ta fara da farkon bazara tare da ƙara rura wasu, in ji manyan jami'an jihar da na tarayya yayin da suke kira ga mazauna su shirya.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa saƙon taya murna ga mai martaba sarkin Hausawan Orille a Agege, Alhaji Aminu Jibrila Abdallah na biyu da amaryarsa Zulaihat na ƙaruwan ƴa mace Bilkisa da Allah ya ba su, Allah ya raya ya kuma ɗayyaba. sai kuma gaisuwa da fatan alheri ga sabon sarkin gurmawan Kumasi Alhaji Farid Ibrahim da aka nada a ƙarshen mako. To Allah ya sanya alheri ya bada ikon jagoranci na gari. Yanzu a madadin Aisha Tusile da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Chiba Hero Jedone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar. Baba Yakubu Makeri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC. Nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.